Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyaushe. Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ƙara tsawaita dokar ta ɓaci a wasu yankunan ƙasar zuwa wani wa'adi na watanni 6.
Dole na gwamnati in tagga akwai wurare waɗanda suke akwai wani shakku ciki kuma akwai wani abubuwa waɗanda ka tadda hankali ta ɗauki dokar ta ɓaci saboda a ba mutane dama tsare su da kayayyakinsu.
Sannan muna tafa da maimaicin shirin da rashin ta yi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da ma ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Za a girke sojojin gwamnatin Siriya a kan iyakar Siriya da Turkiya don su taimaka wajen fatattakar sojojin Turkiya da ke shigowa don yakar Kurdawar Siriya, a cewar jami'an Kurdawa jiya Lahadi. Wannan yarjejeniya ta ba sabon bada aka cimma tsakanin Kurdawa da Siriya da kuma Rasha, wadda babbar kawar Siriya ce, na zuwa ne kwanaki hudu bayan da sojojin Turkiya suka afkama Kurdawa a arewacin Siriya bayan kusan dukkanin sojojin Amurka sun janye. Turkiya na daukar dakarun Kurdawa na kungiyar rajin kare demokuraɗiyya a Siriya a matsayin 'yan ta'adda masu hada baki da 'yan awaren da ke Turkiya. Masu saka ido sun ce a cikin kwanaki hudu kacal da suka gabata an kashe fararen hula akalla 60 baya ga wasu dubbai da suka tsere. Hunter Biden dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden jiya Lahadi ya kare harkokin da yayi a Ukraine da China bayan da shugaba Donald Trump ya yi kira ga kasashe biyu da su binciki harkokin kasuwancinsa, bukatar da ta sa Trump ke da baibe da binciken yiwuwar a tsige shi. Dan na Biden, wanda mahaifinsa ke cikin waɗanda ke kan gaba cikin 'yan takarar jam'iyyar Democrat da ke neman kalubalantar shugaba Trump a zaben shugaban kasar a shekarar 2020, ya faɗa a cikin wata sanarwa da lauyansa ya fitar cewa duk da zargin da Trump ya yi cewa ya aikata rashin daidai yayin da yake ɗaya daga cikin mambobin kwamitin gudanarwa na kamfanin samar da makamashi na Burisma a Ukraine na tsawon shekaru 5, babu wata hukuma ta tsaro ta waje ko ta cikin gida da ta zarge shi da aikata rashin daidai. Hunter Biden ya sauka daga mukamin mamban kwamitin gudanarwa na Burisma a watan Afrilu da ya gabata, sannan ba tare da yin wani bayani ba. Ya ce zai bar kwamitin gudanarwa na kamfanin harkokin saka jari na BHR Shanghai da ke China a ƙarshen wannan wata na Oktoba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya tattauna da shugabanni a Iran, wanda wannan ne farkon amfani da hanyoyin diplomasiya da zai yi a hukumance, da ya ce manufar hakan shine kwantar da ƙurar da ke tashi tsakanin ƙasar ta Iran da mai makwabtaka da ita da Saudiya da kuma Amurka. Kan ya faɗa a taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan ganawarsu kan batutuwa da dama da shugaban Iran Hassan Rouhani, cewa dangantakar ƙudda-ƙudda ke tsakanin ƙasarsa da Iran da kuma Saudiya za ta yi matuƙar tasiri wajen samar da sulhu, kuma Pakistan za ta yi duk abin da take iyawa wajen kawar da tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu na musulmi. Muna sanar da cewa lamarin yana da matuƙar sarƙaƙiya, amma mun ji cewa za a iya warware wannan lamari ta hanyar tattaunawa. Abinda kan ya faɗa, abinda kan ya jaddada, ya ƙara jaddadawa kenan. Sannan ya bayyana shirinsa na zuwa Saudiya gobe Talata a ci gaba da yunkurinsa na kawo zaman lafiya. Mutane bakwai sun ji raunuka bayan da mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai harin Roka wanda ya dira kan wani wuri a Mogadishu a jiya Lahadi, a cewar wasu 'yan Somaliya da abin ya faru a gabansu da kuma wasu jami'ai. Rokokin da aka cillo sun fada kan bangaren Halani na filin jiragen sama mai matukar matakan tsaro wanda ke dauke da gine-ginen kungiyar haɗin kan Afirka ta AU da Majalisar Dinkin Duniya a Somaliya. Shaidun sun fada wa sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa rokoki shida aka cillo a wuraren jim kaɗan bayan karfe 1 na rana a gogon yankin. Kungiyar Al-Shabab, kungiyar mayakan Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ƙara tsawaita dokar ta ɓaci a wasu yankunan ƙasar zuwa wani sabon wa'adin watanni shida, bayan la'akari da yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da kai hare-hare can da nan. Matakin da majalisar dokoki ta na'am da shi bayan wata muhawara da ta kai ga jefa ƙuri'a a ƙarshen mako. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mun Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
Ilahirin 'yan majalisar da suka halarci wannan zama ne suka kada ƙuri'ar amincewa buƙatar ta gwamnatin, wace yake ganin har yanzu akwai buƙatar takaita zirga-zirga da kai da kawo a yankunan Difa, Tawa da Tilaberi, waɗanda tun a shekarar 2015 ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci sakamakon hare-haren ta'addanci. Dan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren Rinjaye Alhaji Sama'ila Mai Aya ya bayyana dalilansu na amincewa shawarar ta ɓangaren zartarwa.
Dole na gwamnati in tagga akwai wurare waɗanda suke akwai wani shakku ciki, kuma akwai wani abubuwa waɗanda ka tadda hankali ka ɗauki dokar ta ɓaci saboda a ba mutane dama tsare su da kayayyakinsu. Kenan wannan abu ne wanda yake an saba yi ne ba yau na ba wannan jaddadawa na an kai.
Kwarake ba su yi wa gwamnati rawar ƙuri'arsu ba a wannan karan. Yan adawa na zargin masu mulki da ɓoye wata manufa ta daban a dangane da ainihin dalilan kafa wannan doka, kamar yadda za a ji daga bakin Karimu Burema, ɗaya daga cikin 'yan majalisa daga mazaɓin yankin Tilaberi.
Yanzu muna da shekara 4 da an kasa etat d'urgence, babu kwanciyar hankali, mutane bai ga ta yi kasuwa su dawo lahiya, kuma ko kana gida in kai mai gina ko sarki na ana yi a zo a dauke su. Wasu ma sai a kashe su, to ina lahiya? Yanzu sun komo hada sanu na mutane suna koro sanu kamar 200-300, kwana 3-4 gwamnati ya ziya sanu suna taibaita ya kawo su. To saboda shina nake wannan aiki na ita da rezansin nan warzena da gwamnati ya sa, ba saboda kawo lahiya kasanga, ba saboda shina an kasa su.
Sama da kashi 15 daga cikin 100 na kasafin kudaden kasa ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ke cewa tana kashewa a 'yan shekarun nan domin tunkarar kalubalen tsaro, sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan ikirari.
Duk kaya da an kace an kai birze da ana ba sojawa bai samu su, in ba kaya ba ina soja suke, don Allah a hidda kaya na ba sojawa.
Kowa ya san da cewa gwamnati tana kokari kwarai da gaske saboda ta samu matukan wayan bisa ga securitykin kasa da 'yan kasa gabaki daya. Ya kamata a yaba mata. Ina kira da babban murya ga 'yan kasa gabaki daya, duk wanda yayi sallah yayi addu'a, Allah ya kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin kasar mu ta jamhuriyar Nijar.
A shekarar 2015 ne hukumomin tsaron Nijar suka kafa dokar ta ɓaci a yankunan Difa, Tawa da Tilaberi mai wa'adin watanni shida, kafin daga bisani a fara tsawaita wannan mataki bayan kowane wata shida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Bye.
Tumadala yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi.
Masarare assalamu alaikum. Yan kasuwa a arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa dangane da matakin gwamnatin kasar na rufe iyakokinta na kasa. Wannan shine batun da shirin zai yi nazari a kai. Madalla, masarare kimanin watanni biyu kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ta rufe iyakokinta na kasa. Lamarin da ya katse dukkanin zirga-zirgar cinikayya tsakaninta da kasashe da ke makwabtaka da ita. Ma'ana dai, wannan mataki na gwamnati ya haramta duk wata hulɗa ta safarar kayayyaki a mota ko ta jirgin ƙasa. Walau daga Najeriya zuwa ƙasashe 'yan uwanta irin su Nijar da Kamaru da Benin da sauransu, ko kuma daga waɗancan ƙasashe zuwa cikin Najeriyar. Guda daga cikin dalilan da gwamnatin ta bayar shine dalilin tsaro. Baya ga shigo da kayayyakin da gwamnati ta haramta, kuma take zargi ana amfani da iyakokinta na ƙasa wajen shigo da shi cikin gida. To amma Alhaji Tijjani Sidi, guda cikin masu hada-hadar tufafi a kasuwar kantin kwari ta kanan Daba, Najeriya, ya ce wancan mataki na gwamnati na mummunan tasiri akan harkokinsu, duk wada cewa haramcin na gwamnati bai shafi ababen da suke cinikayyarsu ba.
Dangane da harkar rufe boda, a gaskiya harkar rufe boda abu ya yi tsayi kuma ya shafi rayuwar jama'a, ba ma wanda suke da kaya kadai ba, wanda ma ike dako yanzu a garinmu nan na Kano ya shiga cikin wani hali, domin ba bako mai zuwa isa kaya ta ina dan dako zai samu abinci. Sannan kuma mutanen da suke da dukiyoyinsu a wajen kasan nan kwana 50 fiye da haka, mutane suna cikin wani hali, babu yadda za su yi. Kayan nan da ake shigowa da su ba fa sakwaurinsu ake ba, custom duty ake biya.
A tartibi ku wace hada-hada kuke, domin su ita gwamnati musamman ta hannun hukumar custom sun fayyace wasu kayayyaki da suke cewa lalle haram ne a shigo da su?
To magana gaskiya, kayan textile har yanzu ba su daga cikin kayan da aka hana a shigo da su kasan nan. Kuma yadda dan adam baya rayuwa sai da abinci, haka dan adam baya rayuwa sai da sutura. To wannan hali da aka sa mutane a ciki, maganar gaskiya yayi zafi. Ya kamata gwamnati ta sake dubawa, saboda duma abin da yasa dai aka yi aka rufe bodan nan magana ce ta gyaran ƙasa ko economy. To garin a gyara economy, to gaskiya kuma za a karya al'umma, saboda halin kakanuka yi da mutane suke ciki. Ina tabbatar maka da cewa Allah ne isan iyakacin mutanen da za su fito ba su da naira 500 tasu, kuma su koma ba su samu naira 200 ba, kuma suna da iyali, suna da nauyi iri-iri a kansu.
To amma ta yaya kai tsaye za a iya cewa wannan mataki na gwamnati misali ya kai ta'azzarar da kake so ka bayyana?
To abin da aka ce ba mai zuwa isa kaya a gurinka. Kai kuma naka da suke wajen ƙasa ba hali su shigo. To ya ilahi, ta ina harkoki za su motsa? Sai fa harka ta motsa, sannan talaka ike samun abin da zai je biya bukatar iyalinsa. Akwai yara marayu waɗanda ake yin cinike-cinike da dukiyoyinsu da Allah ya shar'anta a basu. Ta irin wannan ake yin 'yan cinike-cinike, da irin wannan ake zuwa sati ne kwana 10 ne ana kai musu abin da za a ciyar da su, a biya kuɗin makarantarsu, a biya duk dai bukatarsu ta rayuwa, magani da sauran abubuwa. To irin wannan harkoki na al'umma, idan aka ce an tsaye da su gaba ɗaya, dukiyarka tana waje bata shigo ba, wanda zai zo isa ɗan abin da yake gabanka kuma bai zo ya siya ba, to ta ina wannan halin rayuwa zai yi a haka?
To amma ta ina ne wai ku naku al'amarin misali ya shafi ita wannan rufewar boda, tunda ka ce ku kayayyakin da kuke sana'a tare ko kuke cinikayyarsu ba wato dokar gwamnati ba ta shafe su ba, kun tinkari su hukumar custom don fayyace muku dalilin da yasa abin aka sa ku a jerin waɗannan mutanen da aka hana shigo da kayan ku?
To ai, shi wannan rufe boda gwamnati ba ta fito ta ce ta rufe boda ne akan dalilin abu kaza ba. Mu dai iyakacin tunaninmu muna ta tunani saboda harkar shigo da shinkafa ne. To in magana shinkafa ce, muna bai gwamnati goyen baya domin yanzu ana noman shinkafan nan da gaske, kuma an zo an bude kamfanonin gyaran shinkafan nan da gaske, saboda haka wajibinmu ne 'yan Najeriya mu ba da goyen baya mu ga waɗannan abubuwa sun ci gaba. Amma kamar magana sutura, masana'antun nan da akwai su, aka bari abubuwa da suka zo suka lalace, aka yi ta rufe kamfanonin nan saboda rashin wutar lantarki, saboda abubuwa iri-iri, iza mana sai kayan wajen nan ake kawo. To irin waɗannan kayayyaki da mara ragowar abubuwa, ai banda mu ma da waɗanda ma suke fita da kayan da suka sana'anta daga Najeriya su kai ƙasar waje su siyar, su ma duk abin ya shafe su, saboda ba wani abu aka ambata guda ɗaya ba. Amma dai mu yadda muke ganewa akan harkar shinkafan nan ita kadai, to ai dalilin dan amarya ai ba a kashe dan uwar gida ba. Saboda haka ya kamata gwamnati ta duba ta yi wa mutane adalci. Talakawan da suke cikin wannan hali su ne fa talakawan fa da suka tsaya a cikin rana, suka bada lokacinsu, suka zaɓi gwamnatin nan. To mu dai anan arewa fa ba mu fa da abin da ya wuce harkar kasuwanci. Kuma kada gwamnati ta manta cewa dama fa harkar Boko Haram ta riga ta kassara kasuwancin arewacin Najeriya. To yanzu dan abin da ya rage ne fa ake gurgurawa, shi kuma yanzu aka zo aka ƙara tsayarwa gaba ɗaya. To saboda Allah ya kamata mai mulki ayi ya ciza ya busa.
Irin haka ne ku me kuke so misali gwamnati ta yi?
Gwamnatin maganar gaskiya ta bude boda, ta bawa baki dama su shigo su cinikayya a Najeriya. Najeriya ba rufaffiyar ƙasa ce irin ragowar ƙasa ce da babu kasuwanci ba.
Alhaji Tijjani Sidi kenan ɗan kasuwa a jihar Kano. Hukumar custom ita ce hukumar da gwamnatin ke amfani da ita wajen wanzar da wancan mataki, inda jami'anta ke sintiri domin tabbatar da umarnin gwamnati. Kuma kakakinta na ƙasa baki ɗaya Mr. Joseph Atta ya yi ƙarin haske.
Wai jami'an tsaron Najeriya za su yi abin da zai tsere mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya, abin da zai karfafa tattalin arzikin ƙasar Najeriya, abin da zai karfafa manominmu, kuma ka ce ba a gama da za a gama ne? Ai, karfafawa abu ne wanda ya kamata a dinga ana yi. Da kai da ni, duk abin da za mu iya yi ya karfafa manomin Najeriya abu ne wanda ya kamata mu dinga muna yi. Washin kenan shi Najeriya ba ta da bukatar ta zama kamar wata ƙasa wanda ake shawansu.
Yanzu kun rufe bodoji, yaushe ne za a sare, za a bude su, ko kuma a shi kina an rufe?
Ban gane da rufe bodoji ba. Abinda muke yi muna kamar yadda na maka bayani, muna yin abin nan ne mu tsare mutuncin ƙasarmu ta harkar tsaro da tattalin arziki, kuma mu kuma nuna ma makautanmu cewan indan su a kullun za su yi wasu abubuwa wanda zai shafe lahiya jikinmu da tattalin arzikinmu da tsaron ƙasarmu, mu ƙasa ne mai gancin kanmu, kuma muna da izini kuma mu dauke mataki da zai tsare mutuncin kanmu da kanmu.
Na haka bodoji za su ci gaba da kasancewa a kullun har illa masha Allah.
Ai, yanzu dai kam ana nan ana samu report, ana nan ana samu yan like asiri suna nan suna gani operation da yake tafiya yanzu. Zuwa gaba ofishin mai ba da shugaban kasa shawara kan harkar tsaro zai tantance wayannan report, kuma za a gan menene ya dace a yi, kuma da idan Allah shi za a yi. Amma yanzu ake muke yi, ake za mu shiga bayi, kuma muna fatan haka zai kawo alheri ga ƙasarmu ga kuma 'yan'uwanmu.
Kullum tambayar da 'yan Najeriya suke yi shi ne, me yasa jami'an custom suke bari sai an shigo da kayayyaki cikin gida suke bin su? Wai ina suke lokacin da ake wuce da su daga kan iyakoki?
Yanzu kenan in police ya kama barawo sai ka ce haƙƙin police ne ya kama barawo, me ya sa sanda zai sato abin nan bai kama shi nan take ba? Shi barawo in zai nemi hanyar ya je ya aikata da wannan criminality zai gaya maka ne? Fasa kwari fa, laifi ne da dan adam yake yi.
Ta yiwu watakila abin da ya sa mutane suke wannan tambayar. Jami'an custom dama hususan an tanade su don irin waɗannan abubuwa, kuma an ba su horo na musamman da training da yadda za su gudanar da irin waɗannan aiki, su gano irin waɗannan don su ɗau mataki.
Shi dan fasa kwari kudi gare shi, yana da kudi, sai ya saya handset, wayoyi misali, kankanana wayoyi na misali a ce ya saya guda biyar ko goma don abinda yawancinsu suke yi kenan. Ya raraba ma 'yan Najeriya mazaunin border, duk inda 'yan patrol suke wucewa, wannan kawai ya doka ya ce in za ka zo ka biyo ta wannan hanya, yanzu na ga 'yan customs za su wuce wannan hanya, in za ka zo ka biyo wancan hanya ka bolo wancan kauye sai ka bolo ainihin babban hanya. Irin wannan abu ya faru, za ka blaming ka ga laifin customs kenan. Ban ce ba a samu misali a ce a cikin jami'an customs misali 100, bazan ce duka 100 suna na tsaf-tsaf suna yin gaskiya.
Masu rarrai kashin shirin da rashin cayi na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alhaji Jana Sidi dan kasuwa a Kano da kuma Musa Jasab Atta kakakin hukumar custom ta Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwadi da shirya na gabatar ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Tuma da Allah, yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa kungiyar kwarguwa tarayyar Najeriya ta yi kira ga shugabannin kungiyar na jihohi da su shirya domin shiga wani yajin aiki na gama gari da za a fara a ranar 16 ga wannan wata na Oktoba, sakamakon tafiyar hawainiya da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na biyan mafi karancin albashi bisa yarjejeniyar da aka cimma da kungiyar kwadugo da kuma gwamnatin Najeriya, wanda kuma ya shafi ma'aikata a matakai daban-daban. A cewar jaridar The Nation, kungiyar kwadugon ta fusata da kalaman ministan kwadugo Senator Chris Ngege cewa lallai idan za a yi ƙari albashi bisa bukatun kungiyar kwadugon, to hakan zai kai ga koran ma'aikata. Sai kuma jaridar Premium Times, jaridar da ta bayyana cewa uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta dawo Najeriya a safiyar Lahadin nan, inda kuma ta bayyana dalilai na rashin lafiya da kuma na hutu, da cewa dalilin da ya sa kenan ta kwashe kusan watanni biyu tsakanin kasar Saudiya da kuma Ingila. Jaridar ta Premium Times ta rawaito uwar gidan shugaban kasar na shedawa 'yan jaridu jim kadan bayan saukanta a babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke Abuja, cewa ta yi amfani da zaman nata ne a Ingila domin ganin 'yar autarta da kuma duba lafiyarta bayan ta dawo daga kasar Saudiya inda ta gudanar da aikin hajji. Uwar gidan shugaban kasar da ta musanta rahotannin da ake bazawa a can baya cewa mijinta shugaba Muhammadu Buhari zai mata amarya, dalilin ma da ya sa kenan ta yi yaji zuwa kasashen wajen. An gano man fetur a yankin arewacin Najeriya, wannan dai na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust. Jaridar ta rawaito hukumar matatan man fetur ta Najeriya NNPC na cewa an gano man fetur da kuma iskar gas a yankin kogin Bangola a wani yanki da ake kira Kwalmani River ko kuma kogin Kwalmani da ke karamar hukumar alkaliri a jihar Bauchi, wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Fabrairun bana. Sarrafa da hukumar matatan man fetur ta kasa ta fitar dai a ƙarshen mako ya nuna cewa hukumar matatan man fetur ta kasa NNPC da kuma kamfanin Shell mai aikin hakan man fetur na kasa da kasa na ci gaba da hakan DJM mai daban-daban da ke yankin da kuma wasu da aka riga aka lissafa, duk dai a yankin na arewacin Najeriya zai kai ga samar da man fetur sosai a yankin, tare da Najeriya za ta ci gaba da sayar da man fetur da za a samu daga wannan yanki. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya hana ministoci da kuma shugabannin hukumomin gwamnati fita kasashen waje har sai sun kammala kare kasafin kuɗin ma'aikatansu. Da yanzu haka ke gaban majalisar dattijai da na wakilai, wata sanarwa da fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta fitar da cewa hana shugabannin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya balaguro zuwa kasashen waje zai bada damar kammala yin nazari da kuma tantance kasafin kuɗin na baɗi, abinda zai kai ga fara amfani da shi a farkon shekara mai zuwa. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Babangida Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Dan Lami Joja, Kaduna, Jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin Jihar Niger Alhaji Sani Bello a taimaka mamu a kama ma'aikata daga janar asibitin Kagara. A halin yanzu ba ma'aikata, ma'aikata sun yi ritaya, wasu kuma Allah ya masu rasuwa, kuma leburu ne suka rage asibitin Kagara.
Ni ne Abubakar Garba da gwamnati Karfi Maraki. Ra'ayina shi ne game da yadda harkar Najeriya suke tafi a kan harkar kasuwanci, to ba su ba ne 'yan kasuwanci gaba ɗayansu ba su da imani, kuma duk abin da suke yi su kansu suka sani ba ƙasar ba, kuma sun ne su Buhari saboda shi yana son a yi gaskiya ne a komai ya tafi gaskiya. Ai da lokacin ma da kirce da clearance da sauran kamfanoni, ai kowane abu yana da price na shi, kuma kowane abu da nauyinsa da kyansa da ingancinsa da kuma inda maka ba su kai ƙara, amma suka ce a rushe ya sa a yi kasuwa ta hadinta.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Umar Abdulkarim, jihar Kano, Nigeria. Zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, don Allah ina buƙatar kalandar sashen Hausa ko kuma ce kalandar muryar Amurka ta shekara ta 2020, sannan kuma ina son isar da gaisuwa ta ga ilahin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan kuna lafiya.
Sunana Hakan, wanda aka ka sani da Malam Hakan Darakta, irin guri jihar Yobe. A yau zan ba da ra'ayina a game da tsarin albashi da ake tattauna ku ce yau shekara da hekaru Buhari ya kasa biya. Me yasa? Me dalili da bai baya ba? Yana 30,000 ne fa. Dan Najeriya dan ya samu 30,000 a wata, an burge shi ne dan Allah dan Annabi kar a shiga yajin aikin nan ranar Laraba. Ina kira ga kungiyar kwadago akan takura su matsa akan sassiyar da ba tare da an yi sulhu ba. In har ba a yi sulhu ba, kawai su shiga yajin aikin su shahida ga wata.
Assalamu alaikum, ni ce Mariya Coca-Cola Nguru. Abinda yasa nake wannan, saboda ana ta ba da taimakon Baba Buhari, mu 'yan gurbi ba mu sani ba talakawan guri, sai masu ƙarfi in an kawo tallafi ake ba masu ƙarfi tallafi, mu kuma talakawa ba a san da mu ba.
Assalamu alaikum murai Amurka mai magana a Bundidi Gunza, Gunza local government jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya muna kira ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Baguru primary din da an kai a ƙananan hukumomi. Gunza local government an bar baya da kura. Gunzu local gamma an yi ta'addanci an yi fashi da makami. Muna kira ga Ruwa Tambo da Sahabi Ahmed, muna kira gare su abinda sun kai na turo 'yan sanda an kawo ta mutane an ka je an ka rubuta suna waɗanda aka so. To gaskiya sun kaɗa bunzaccin wani halin a kaza ne.
Yanzu kuma sai labarai a takaici.
Za a girke sojojin gwamnatin Siriya kan iyakar Siriyar da Turkiya don su taimaka wajen fatattakar sojojin Turkiya da ke shigowa don yakar Kurdawan Siriya, a cewar jami'an Kurdawa jiya Lahadi. Hunter Biden ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden jiya Lahadi ya kare harkokin da ya yi a Ukraine da China, bayan da shugaba Donald Trump ya kira ga ƙasashe biyu da su binciki harkokin kasuwancinsa, buƙatar da ta sa Trump ke da baibaye da binciken yiwuwar a tsige shi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hatsi, sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 4 na agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Na zamanin shi Muhammad Hafiz Babalade ta ne gabatarwa da Solomon Abo da ya haɗa shirin, sai injiniyanmu Greg Burns. Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.